إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الأخوة الإيمانية هي الأخوة حقا، وما سواها تبع لها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والمجتمع الإسلامي مجتمع متماسك تسوده الألفة والمحبة والأخوة والمودة، ولذا جعل الإسلام حقوقا مشتركة بين المسلمين تؤدي إلى التماسك والقوة وزيادة الرابطة المبنية على الإيمان والتقوى. ووضع الشارع القاعدة الصحيحة والميزان الدقيق في تعامل المسلمين بعضهم من بعض. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. أقول ما تسمعون أيها المسلمون، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. Lalle godiyata tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafaransa, muna roƙonsa ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka. Babu shakka duk wanda Allah ya shiryatar shine shiryayye, babu wanda ya isa batar da shi. Hakanan kuma duk wanda Allah ya batar, babu wanda ya isa shiryatar da shi. Ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Ina shaida lalle annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne ko manzansa ne, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, shine aka aiko shi rahama ga talikai gabaki daya. Allah ya tsira da aminci gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa a cikin addini ko a cikin mu'amala har ya zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka nan, a yau juma'a muna biyar ga watan juma'a ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1443 a kidayen miladiya. Yau muna goma ga watan 12 shekara ta 2021. Wannan khutuba za ta zama kaman doriya ne akan khutuban da ta gabata. Idan ƴan uwa musulmi ba su manta ba, satin da ya gabata mun yi khutuba wacce take bayani akan haƙoƙa da ke tsakankanin musulmi sashinsu akan sashi. Mun kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum, har ya zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi guda biyu. Ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ko ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaci mummunai akan kada su riƙa yin majunansu izgilanci, kada su riƙa yin majunansu wato aibantawa, kada su riƙa giban junansu, kada su riƙa walaƙanta junansu, kada su rika aibanta junansu suna zande da harasansu ko da hannayensu da bakuna ko da aiki. Allah subhanahu wataala yi hani akan wannan. Hakanan ayan da ke biye da wannan ta tsoratar da musulmi akan yin wato sanya ma juna sunaye na fasikanci ko na kafirci. Daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya jawo hankali akan cewa duk wanda ya irin wannan kuskure a baya ya tuba, to Allah yana karban tuba kuma Allah mai rahama ne mai jin kai. Dan haka wannan khutuba ita kuma za ta zama doriya ne akan wancan abinda take cewa shine babu wani ta baba yan uwanta na addini, wato wannan yan uwanta ita ce yan uwanta ta gaskiya. Duk wata yan uwanta ko dunkulewa yana bin bayan yan uwanta na addini ne, saboda fadin Allah subhanahu wataala innamal mu'minuna ikhwatun, lalle mummunai yan uwan juna ne, yan uwa ne tamkar uwan su dai uban su daya. Idan ya kasance yan uwanka na jini ga musulunci ya hada ku, to yan uwanta ta karfafa. Idan ga yan uwan jini amma imani ya raba ku, kai kai imani waɗansu daga ciki sun ban dare, to yan uwanta na addini na gaba da wannan yan uwantan naka na jini. Babu shakka wato society al'ummar musulmi al'umma ce wacce take ta genu akan haɗin kai da soyayya da dunkulewa wuri daya. Saboda haka ne ma musulunci ya shar'anta haƙoƙai tsakankanin musulmi sashin su akan sashi, wanda idan suka bada waɗannan haƙoƙa za su dawwama cikin ƙarfi da ƙarin haɗewa da dunkulewa, za kuma su samu imani da Allah subhanahu wataala, za kuma su samu takawa. Shi ya sanya addinin musulunci ya sanya waɗansu ƙa'idoji ingantattu, ya sanya wani ma'auni wanda sai da aka tantance ma'auni ne wanda aka sa dukkan ƙware da gaske a ciki wurin mu'amalan musulmi sashin su akan sashi. A cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana cewa wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Allah ce a gaya mu bayina mummunai, a gaya mu bayina masu aiki da dokokina cewa yaqulu allati hi ahsan, in za su yi magana su yi magana wacce take mafi kyau mafi dadi mafi kololuwa wurin kyau da dattaku. Wannan malamai suka bayani cewa ko kalmomi da ke tsakankanin bawa da Allah, idan ka tashi za ka yi kalmomi kai kalmomi masu kyau tsakankaninka da Allah, ya kasance ambatan Allah ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ina cikin ambatan Allah, ko karatun alqur'ani ne, ko salati ga annabi, ko istighfari, ko umarni da abu mai kyau da hani akan mummunan aiki, duk waɗannan ana kidin yasu daga cikin alqaulul hasan ko kuma alqaulul ahsan, magana mafi kyau kenan waɗannan kalmomi. To haka nan kuma tsakankanin bayi yaso yaso idan za su yi magana su yi magana mafi dadi, su yi maganan da yake akwai mutunci, akwai girmamawa, akwai umarni da abu mai kyau, akwai sulhu, akwai maslaha a ciki. Kada bayi su rika yin maganan da za ta rika roro fitintunu tana tuno da waɗansu matsaloli da suka faru a baya. Wannan musulmi ya so ya so tun daga kan iyaye da iyaye, ko tsakankanin mata da miji, ko tsakankanin makwabta da makwabta, ko tsakankanin malamai da dalibai, duk dai maganan da za su yi su yi magana da take cike da dattako da mutunci da maslaha da kuma ainihin gyara sulhu kenan, ba wacce za ta haifar da banna ba. Da wannan ne har malamai suke cewa ba'a babu laifi a shari'a ai ba'a, amma idan ba'a ce yawa takan koma wawanci ne, kuma takan koma mutun ya zama wani sahuhu. Idan duk din kun hade sai kun yi ba'a, sai wani ya latsa wani, wani ya soki wani, to irin wannan tana zubar da mutunci. Amma babu laifi ai ba'a idan ta kama, amma ba'a kar ta zama an dore ana yin ta, kar kuma a rika yin ta da yawa. In aka dan yi ta yanzu to shikenan sai a samu tsawon lokaci ba a yi ba'a ba, amma dai ba'a ta halasta a jumlace, amma idan ta yi yawa to takan zubar da mutunci. Wani lokaci ma sai ga ta haifar da abin da yake ba a san mummunan aukiban da za ta haifar ba. Kaga akwai wani bawon Allah da na ganshi shi da abokinsa sun saba yin raha, duk in sun hadu sai an yi raha, sai ranan wannan ya fito duku duku haka, baya jin ko nishadi ne ko ya taso daga bacci ne, sai ɗayan ya ce kai talaka kai matsiyaci ne ko kai talaka ne, ya gaya masa. Shi kuma yana bude baki sai ya ce wanan ka ne matsiyaci, sai an taya mai zagi. ni ne zaka zaga daga nan sai rigima daga nan sai fada sai ta kai ga akai nushe nushe a wurin nan to shine sai nake ce musu to kaga dama Allah subhanahu wataala ya faɗi gaskiya ya ce wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan idan za ku yi magana ku faɗi magana mafi kyau mafi nagarta mafi dattaku saboda inna shaytana yanzagu bainahum shaytan nan na kai ku mutsakankani sai kai magana da kyakkyawan ninya sai wani ya juyar da ita ko sai shaytan ya jefa ta a kunnin mai sauraron ka da mummunan nufi to ka koga idan ka kore gurin kyautata magana to kaga duk an aminta daga irin waɗannan matsalolin da ke faruwa ko tsakankanin mata da miji irin wannan kofar na haifar da sabani da yawa a gidan aure wani lokaci mace za ta yi magana da mijinta da kyakkyawan ninya amma ba ta yi amfani da kalmomi mafi kololuwa wurin kyau ba sai ta yi amfani da kalman da yake yana iya daukan kyakkyawa yana iya daukan mummuna sai mai gidan ya fahimci mummunan saboda shedan yana na tsakankani sai shi ma ya zage ta sai ta zage shi shikenan daga nan sai ka ji wani lokaci har an kai ga rabuwan aure idan aka zo ana mai da jawabi sai ya ce ita ne ta ce min kaza sai ta ce ai ni abu kaza nake nufi sai ya ce to ai ni ba haka na fahimta ba shikenan shedan da ya riga ya shiga tsakankani to ko tsakankanin masoya ne aboki da aboki ko tsakankanin malamai da dalibai zaga ana yawan samun irin waɗannan matsalolin ko tsakankanin shugabanni da talakawa to shi yasa sai Allah ya ce duk in za a yi magana a kololuwan ta gurin iya magana a zabo kalmomi nagartattu ko text message za ka rubuta a waya to idan ka rubuta kar ka tura tukuna ka tsaya ka bi na farko ka sake bi shin nayi amfani da kalmomi nagartattun da yake babu sukan mutunci a ciki babu aibi a ciki babu Allah wadai a ciki idan ka gamsu sannan sai ka tura wannan yana daga cikin ladubban amfani da wayan hannu irin waɗannan wayoyi da muke amfani da shi to wannan ka'ida ce da musulunci ya bada hakanan wata ka'idan da hadisi ya zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ke son a tsamar da shi daga wuta a shigar da shi aljanna to lalle mutuwan shi ta riske shi yana mai imani da Allah da ranar tashin alkiyama kuma ya rika yin ma mutane abin da yake so a yi masa wannan ka'ida ce ga mammiya duk abin da ka san in an maka zaka ji dadi to kai ma ka rika yin ma wani duk abin da wani ya maka to kawai ka ju duk abin da kai ma wani kaga ya nuna damuwan shi juyar da ita kawai akan ka ka ce to dauka ni ne akai ma ni zan ji dadi ko bazan ji ba to idan kana tafiyar da mutane akan irin wannan to zaka rika kyautata ma mutane kuma zaka rika yi musu mu'amala mai kyau saboda wani idan aka ki kulawa da shi zai ji zafi amma shi sai mutane dubbai su wuce bai kula da su ba to ashe inda ka ji zafin nan su ma sun ji zafi wani in an yi da shi ba zai ji dadi ba to kai ma baka kamanta fa jiya kai da wani fa shi ma ashe bai haka bai ji dadi ba kamar yadda kai ma kake ji to haka ne in ka dauki wannan mu'amalar duka in a gidanku ne aka soki wani dan gidanku zaka ji zafi kai ma kada ka soki dan gidansu wasu su ma za su ji wannan zafin hakanan ka'idan take duk abin da ka san in an maka zaka ji dadi to shi zaka rika wa mutane duk abin da ka san in an maka zaka ji zafi to ka kame daga yin ma mutane irin waɗannan abubuwa wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi cikin irin shiryatarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma al'umman sa dangane da haƙoƙa akwai wani hadisi wanda Bukhari da Muslim ya rawaito manzon Allah yana cewa haƙƙin musulmi a wuyan musulmi haƙoƙa ne guda shida ka kiyaye su wannan haƙoƙa ne kowa yayi tarayya a cikin su annabi ya ce abu na farko idza laqitahu fasallim alaihi in kaga musulmi kai mishi sallama wannan haƙƙin musulmi ne a wuyan ka ba mustahabi bane ko kai ne shugaba ko kai ne talaka ko kai ne babba ko kai ne karami in kaga musulmi kai mu musulmi sallama wannan haƙi ne a wuyan kowa wannan bai kore kuma akwai ladubba wa'annan cikin adab ne mustahabbai ne cewa yaro ya fara yin ma babba sallama saboda a tafiyar mishi da girman kai ko kuma talaka yema abinnan yema abinnan ba talaka ba mai arziki yema talaka sallama saboda a gusar mishi da girman kai ko kuma mai mulki yema talakawan shi sallama saboda a tafiyar mishi da girman kai waɗannan akwai waɗannan ladubban amma in ba haka nan ba duk musulmin da ya ga dan uwan shi musulmi haƙi ne ya masa sallama da haka ba magana yanzu in kaga mutum ka ce ne ranka shi dade ba eh ranka shi dade yazo daga baya tunda ka san wannan addu'an dama ba za ta karba gurin Allah ba ana da yin ta ne kawai a babin kyakkyawan dadin magana kyautata magana amma ranka shi dade ya kare shekaru ba zai yiwu ba sai dai ana iya cika shekarun shi da alkhairi da albarka ana iya cika shekarun shi da alkhairi da albarka to yazo bayan sallama har wani hadisi yace wanda mai fara muku magana bai sallama ba annabi yace ka ku amsa faman bada'akum bil kalami qabla salam fala tujibuhu haka yace wanda ya fara yin muku magana kafin sallama kar ku amsa masa to haƙin musulmi ne duk inda kaga musulmi kai mishi sallama kuma sallaman nan ya dace ake so ayi in kai anan ka matsa gaba ka kare yi ka matsa gaba ka kare yi ka matsa gaba ka kare yi in ma kuna tare da musulmi yanzu kun yi sallama in za ku rabe ma ku sake yin sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysatul ula bi haqqi min as-saniya ita sallaman ta farkon ba ita tafi muhimmanci ba fiye da ta biyun da aka da ta farkon da ta biyun duk suna da muhimmanci kuna tare da musulmi in za ku rabutu assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan akan haka musulmi za su rabu haƙi ne annabi yace musulmi idan ya kira ka ka amsa ko dai idan yace ibrahim ka ce na'am ka yace ibrahim ka ce eh a'a ka amsa mishi ko kuma idan ya kira ka walima na aure ko wani abu daban to ka amsa masa haƙin musulmi ne a wuyan musulmi in kana da hanzari sai ka bada hanzarinka sai ka ce ina da hanzari kaza da iri kaza da iri kaza ai mini hakuri haƙi na uku idastan sahaka fa ansih lahu idan musulmi ya nemi kai mishi nasiha to kai masa wanda yazo yace do Allah ka zo masallacin mu kai muhadara ko kai lacca ko kai mana sulhu to wajibi ne ka amsa in dai ba akwai wani mani'i na shari'a ba baka nan ne baka da lafiya ne wani sun riga ka kulla wani alƙawari ne ko makamantan wannan to kana iya yankan hanzari amma in babu wani hanzari idan mutun yace yi min nasiha to wajibi ne kai masa sannan idan mutun ya atisha in ya gode ma Allah kamar yadda yazo a cikin wata riwaya kenan sai yace fashammithu ka gaishe shi ka ce yarhamukallah shi kuma yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum kai mishi irin wannan amma in bai ce alhamdulillah ba to ka fita sha'anin sa yace tisha ka kyale shi indai baka ji ya ce alhamdulillah ba in kuma yace alhamdulillah sai ya kara ta biyu ka kara gaishe shi in ya kara ta uku to ka ce mishi Allah ya kara lafiya baka da lafiya mura ne kama ka haka annabi yake ce haza mazkum wannan mura ya kama shi sai kuma ka kyale shi haƙi na hudu manzon Allah ce idan mutun ya rashin lafiya fa uduhu in dan uwanka musulmi ya rashin lafiya to ka je ka gaishe shi in kana da abin da zaka rike ka je mishi ne shine kyautatawa ka rike ka je da shi in babu to ka je kai kalmomi masu dadi kai mishi ruqya ruqya shine duk wani karatu da zaka yi akan mare lafiya da fatan ya warki ko kuma kalmomi masu dadi Allah ya baka lafiya Allah ya kara maka lafiya Allah ya tada ka fadanka Allah ya shayaye maka dukkan wahala Allah ya kaza duk wadannan suna daga cikin nau'o'i na ruqya to shine haƙin gaida mare lafiya kuma in ka je gaida mare lafiya kar ka dadi sai dai in ka san yana debakewa da kai yana kaunanka yana son ya rika ganinka kusa da shi to irin wannan babu laifi ka zauna amma in ba haka nan ba in ka gaishe shi minti daya annabi sai ka tashi ka tafi abinka abinda Allah hore maka sai ka bashi sannan haƙi na shida idan ya rasu ka bibi jana'izan sa ka je jana'izan shi ka sallace shi inda hali ma ka tafi zuwa makabarta shi yafi lada in babu hali idan ka sallace shi ka bada wannan haƙin to haka nan kuma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadin haƙi na musulmi a wuyan musulmi gabaki daya da yake cewa na hane ku akan zama akan tituna da dakali dakali da hanyoyi na hane ku kar ku rika zama a dakali sai sabai wadan suka ce wani lokaci kan zama babu makawa sai mun zauna ka zauna kana jiran fitowar wani ne ko ku kusa da shagon ka ne ko ku wani dai abu dai da ya kai ka gurin babu makawa sai ka zauna sai annabi ya ce to in kun turje sai kun zauna akan titi to ku ba titi haƙin sa manzon Allah ce haƙin titi shine ka rantsa ganin ka kar duk wacce ta zo wuciya sai ka da ka kalle ta wancan fa ce ai wancan ce a da Allah ku tsaya kuma kuna tattauna akan ta a akakai wannan ko kuma duk wanda ya wuce da leda ko ya wuce da wani abu nashi sai ka tsaya kai shirye akai annabi ya hana ka rantsa ganin ka sannan ka kama cutarwan kar ka cutar da kowa kar ka cutar da mutane da kallon ka kar ka cutar da mutane da harshen ka kar ka cutar da kowa in ya zama babu maka sai ka zauna a titi akwai wanda zaka ga idan ya fuskanto mutane duk an kura mai ido har sai ga mutun yana so sarkewa zaka ji mata suna cewa maza sun faye kallon tsiya duk da yake su ma matan faye sun faye kallon tsiya kallon su ma ya mafi na maza kana iya zama da dan uwanka namiji tun safe har yamma idan aka tambaye ka da daddare wani irin hula yasa wallahi kana iya kasa gano hulan da yasa ko rigan da yasa amma mace kawai ku zo wucewa duk ta gama karantanka bayan kwana bakwai aka tambaye ta wani irin hula yasa sai ta fada kawai dan zuwa fa crossing za ku yi za ta wuce duk sai ta riga ta gama kalle ka da haka mata kun faye kallon tsiya ba maza kadai akan cewa maza ne suka faye kallon tsiya to ala ayyi hal da maza da matan Allah umarce mu da mu rantsa gannan mu sannan mu mai da sallama duk wanda yace assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wannan haƙi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka nan umarni da admi kyau da hani akan munanan ayyuka duk abin da kaga ba daidai ba to ka tsawatar duk abin da kaga mai kyau ne ba ayi ba ka kwadaitar ka jawo hankali gurgurdan yanda za iya fahimtan ka irin gaban da za iya fahimtan ka wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ina haƙin kowace mace akan mijinta sai manzon Allah ya ce ya ciyar da ita idan ya ci ba ana nufin cewa duk abin da yace sai ta ci ba amma duk irin jinsin da yace ita ma ta ci jinsin ake magana idan ya ci abinci mai dadi to ita ma ta ci abinci mai dadi ba ana nufin wai lalai lalai idan yace sai ya ruko ko daga office ne sai ya dan yi mata guzurin dan taliyan da yace ko kuma ya ci shinkafa da wake wannan kaga akwai nau'in abin nan a ciki amma ana nufin in dai yace mai daraja ta farko to ita ma a gida ta ci mai daraja ta farko in yace mai daraja ta biyu to ita ma ta ci mai daraja ta biyu in bai ci ba to ba ta da haƙin ita ma ta ci haka ka'idan take in dai ba keta ne da bakin hali na waɗansu daidaikun mazaje da zai makan shi bakin ruwa ya kici ya kisha kun alhalin yana da hali ba ba irin wannan ba in dai rashi ta sanya bai iya ci ba kuma duk hanyoyin da ake bi a samu a cin ya bi bai samu ba to irin wannan lokacin ita ma haƙin matan ya saraya kila an fahince ni yake cewa sannan ya tufatar da ita matukan dai shi ma ya tufata sannan idan ta yi laifi zai bige ta babu laifi a bige mata tunda Qur'ani ya tabbatar da haka sunna ta tabbatar da haka amma idan za ka yi duka ka nisanci fuskanta kamar yadda manzon Allah ya faɗi haka nan kar ka yi mata dukan da zai zubar mata da jini ko kuma zai karya kashi ko kuma zai tada fata duka ne dai wanda za ka nuna mata fushinka irin wannan dukan ko zungure mutum ka yi zafi da radadin ka dauki mataki na dukan ya ishe musan azaba ya ishe shi ainihin wato alhini sannan annabi ya ce kar ka bata matan nan kar ka dube ta kace dube ta kamar kaza dube ta kamar kaza kar ka yi mata irin wannan bakin batanci sannan idan ka tashi kaurace mata to kana nan dai a gidan sai dai kuma zaka kaurace mata ne ba tare da kai mata hijira na dindindin ba wannan hadisi al-Imam Tabarani da al-Imam Hakim su suka ruwaito aka kuma tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina haƙin kowane namiji a wuyan matarsa sai manzon Allah yake cewa ka dauka a ce namiji yana da miki a gabaki ɗaya jikinsa tun daga tsakarka har ya zuwa tafin kafansa duk miki ne sai matan shi ta sa harshe ta sa baki ta gwaguye wannan cutan ta lashe dukkan wannan ruwa mai warin da ke fitowa daga jikinsa manzon Allah ce in te wannan mijin ya samu lafiya wallahi bata bada iya haƙin mijinta a wuyanta ba da haka al'amarin ba karami bane ƴan uwa mata irin rainin da kuke ma maza kuna taka maza yadda ko ga dama wani lokaci iyayenku na gida su suke ba ku goyen baya akan wannan dan abu ba sai yarinya ta kira iyayenta baba ni an yi min kaza mama ni an yi min kaza ni wallahi na gaji a wannan lokacin kuma iyaye to ki bari ni wallahi na gaji da irin wannan bazan dauki irin wannan ba in baya aurenki ne ki dawo gida ai ba shege ya same ki ba wannan ba ta dandatawan da bane sai dai dattawan yansu ma sun fada cikin irin wannan fitinan ba sa iya hakuri in aka cutar da yayansu karamin cuta ba sa iya hakuri dattawan da an cuci ɗan ya san an cuce ta amma in ta zo gida sai bulbule ta da fada saboda me saboda dai a zauna lafiya da a ce an dawo da ɗan nan ta dawo gida tana zaune daga nan su rika mu'amala ta bayan gida kuma da mijin saboda duk inda aka yi rabuwan aure sai kaga fitinan kauna da soyayya ta faru kamar yadda Qur'ani ya tabbata la tadri la illallah yuhdithu ba'da zalika amra sannan kuma sai kaji an je ana rabarabe aje a ga mallan wani aje a ga mallan wani da Allah mallan ka sa baki ni wallahi tallahi ba na gaji da zama da shi bane ni wallahi abin da yake min ne in zai bari wallahi ni na gommace in yi hakuri da kaza da kaza da kaza zan yi magana lokaci akan haƙoƙa na zamantakewa insha Allah ta'ala sai kaga an koma ana mu'amala ta bayan fage kai mafi karanci dai ka san idan ƴa mace ta zauna a ɗakin mijinta ta dawo ɗakin uwarta tana zaune to da uwan kuma za su koma suna sabani to ai ga rasa saba da miji ai sa'anta ne shi da ta koma tana sabawa da iyayenta ala ayi hal jama'a sai mun yi da gaske sai mun cire irin wannan mummunan san ƴaƴan da ya shiga cikin zukatanmu kar a kallon maslahar ƴakka kar ka kallon ai ƴakka ta fito daga ɗakin mijinta haka ne in aka kai ta gurin wani namijin shi ma haka za su yi wani namiji shi ma haka za su yi ka mai da ƴakka ce ta kwance zani a ɗakin maza Allah ya sauka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan haƙoƙan shugabanni akan al'umma yace alaikas sam'a wa alaikas sam'u wa ta'a dole ne ka ji kuma kai da'a ga shugabanni fi usrika wa yusrika, ko kana cikin tsanani ko kana cikin sauki, ko abinci ya tsada ko abinci bai tsada ba, in shugabanni suka yi maganar da bata saba ma dokan Allah ba, wajibi ka kasa kunni. Inji annabi ba inji ni ba. As-sam'u, me ma'anar as-sam'u? Ka saurara, sannan wata'atu kuma kai biyayya, wajibi ne. Wannan wajibi ne jama'a. Wa man shataka wa makrahi, hakanan kuma ko kana cikin nishadi ko kana cikin kunci, wajibi ne. Wa asaratan alai, ko da an zalunce ka, haka annabi ya faɗi. Wa asaratan, sun fifi sakansu akan ka, suna tafacaka da dukiya, sai dai su je kasashen tura, su je kasashen asiyan, su tafacaka, suna shiga manya-manyan motoci, suna shiga kaza da kaza da kaza, in dai suka yi umarnin da ba saban Allah bane, wajibi ka saurara, wajibi kuma kai biyayya. Wannan hadisi da Imam Muslim shine ruwaito shi. Su kuma shugabanni, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin haƙƙin talakawa dake wuyan su, yace ya Allah, man waliya min umuril muslimina shay'an, ya Allah, duk wanda ka bashi shugabanci a cikin al'umman musulmi, fata jaba duna khallati muhajati mufaqari mufaqatihim, sai ba bakere baya damuwa da matsalolin su da bukatuwan su da talaucin su da halin kakanikayen su. Manzon Allah ce, ihtajaba Allahu anhu yawmal qiyamati duna khallati wa hajatihi wa faqrihi wa faqatihi, gobe kiyama shi ma Allah ba zai gusa mishi da talaucin sa ba, Allah ba zai saurari matsalan sa ba, Allah ba zai yaye mishi damuwansa ba, Allah subhanahu wataala zai mishi mummunin ukuba akan wannan. Da haka da wannan shugabanni ku yi taka tsantsan, ku yi hattara irin wannan kunnin uwan shegu da kuke akan matsalolin da al'umma ke ciki. Akwai abubuwan da kukan zo da shi kila da nufin gyara, to gyara ana bin shi ne a hankali, ba za ka ce a rana ɗaya za ka gyara komai ya koma 100% cikin shekara hudu ba, ba zai yiwu ba. Dole ne a bi al'umma a hankali, a ilmantar da mu ilmanta, a ba mu lafiya mu samu lafiya, a ba mu asibiti, a ba mu ilimi, a ba mu kaza, a ba mu kaza, ana nan ana sanar da mu dokokin kasa da ka'idojin da kasa ta ginu akai. To daga nan ne ana sanar da mu, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasula, an tabbatar da cewa shekaran nan an yi ma ƴan kasa bayani akan dokokin yadda ake mallakan fili da yadda ake mallakan gida da yadda ake zaman haya, ƴan kasa sun samu wannan bayanin. To sai a dauki matakan duk da ya kamata akai, saboda menene an riga an gama bayanin a wannan shekara. A wata shekara fa an yi musu bayanin ka'idojin aikin gwamnati da yadda ake kaza da yadda ake kaza, malaman makaranta ga dokokin su ga ka'idojin su, kowa ya sani ya shiga cikin kunnin sa. To shekara ta uku sai a dauki mataki, duk wanda bai cika wannan sharadin ba sai a dauki mataki akan sa. Shi ma matakin in za a yi daukan mai sauki ya bada ma'ana, to kar a dauki mai tsanani, haka ka'ida take. To amma shugabanni talakawa su yi ta kuka suna Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, ku ce su je su yi ta yi, to akwai ranin kin dillanci, ranin da kayan mai gari ya bata, a ranan dillale za su faɗi, Allah ya sauka. A takaicen takaitawa dai jama'a musulmi, dole ne kowane musulmi ya kiyaye ma dan uwan shi musulmi haƙƙinsa da shari'a ta dora masa, ya tsoraci kada ya tafi gaban Allah subhanahu wataala ya shiga cikin fallasasu, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi cewa akwai wanda za su zo tashin al-kiyama sun zo da sallah cikakkiya, azumi cikakke, zakka cikakkiya, sun zo da hajji cikakke, sun zo da komai yaji, amma kuma sun yi mawa na kazafi, sun bigi wani, sun cuci wani, sun tauye haƙƙin wani, daga nan za a yi ta yanyana alkhairan su a raba ma waɗanda suka zalunta. Abin da ya rige musu shine zunubi, in haƙoƙan mutane bai kare ba a wuyan su, sai a ɗibo zunubin sauran jama'a kuma a ɗora musu, daga nan a izaƙiyan su zuwa gidan wuta. Allah ya sauka. A ce duk sallan da kake a duniya ashe kana ma mutane ne, ba za ka amfana da ita ba. Azumin ka tun da daga na Ramadan da na nafilfili, sadaƙoƙin ka, karatun alƙur'ani mai girman ka, ashe duk a duniya kana yin ma abokan zamantakewanka ne, talakawa kake yin ma ƴan uwanka, ko kuma kana yin ma makwabtanka, ko miji yana yin ma matarsa ne, ko matan tana ma miji, saboda ya riga ya gama cinye haƙƙin shi, ya riga ya gama zaluntan al'umma. Gobe kiyama sai dai duk a ɗauki wannan alkhairan nashi a yanyana ma musulmi, shi kuma izqiyansa zuwa ga gidan wuta. Allah ka tsare mu, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya, Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira, marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya, masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya, Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniyan mu da lahira. Ya Allah ka shiryatar da mu, ka shiryatar da wannan al'umma gabaki daya. Ya Allah ka shirya mana ƴan matanmu, Allah ka kintsa mana samarinmu, Allah ka tarbiyantar da kananan yaranmu, Allah ka albarkaci dattawanmu, shugabanninmu Allah ka yi musu jagora, Allah ka dora su akan daidai, Allah ka ja makwarkwadan su zuwa ga dukkan alkhairi ya Allah malaman mu Allah ka yi musu muwafaqa Allah ka taimake gaskiya da rayuwansu Allah ka taimake su da gaskiya ya Allah ka tsare su daga dukkan sharri Allah ka kare su daga dukkan fitina Allah ka kare su daga dukkan shedanci na sarari da na boye ya Allah muna roƙonka abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka taimake jami'an tsaron mu akan yan ta'adda Allah ka yi musu jagora Allah ka karfafe su Allah madaukakin sarki ya kubutar da mu daga dukkan sharri ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka wato kafafen sadarwar mu tun daga radioyi da talabijin da jaridu da wayoyin mu Allah ka jitta mana wannan kafafi Allah ka yaye mana dukkan fitintunu a cikin su Allah ka sanya duk abin da zamu rika ji muna gani daga cikin su ya zama alkhairi ga addinin mu da kuma rayuwar mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allahu sallu ibadallahi ala alhabib almustafa faqad amarakum Allahu bidhalika fi muhkam altanzil faqala inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.